Sashin Hausa na Murya Amurka ake sauraro kan mita 25, 21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM ko kuma ta gidajen radion amfani sarauniya Nomad da Lol Niya da kuma Fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Ga kanan labarai.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zabi wasu rikakkun ɗan rikon rikau din jam'iyyar Republican uku kan wasu muhimman mukamai. Shugaban Amurka Barack Obama ya shiga zango na ƙarshe na ziyarar ƙasashen waje na ƙarshe a Lima, babban birnin ƙasar Peru. Sannan a Yemen, yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki da yamma a gogon yankin a yau dinnan Asabar.
Tomarilla, ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya kira taron gaggawa na jami'an tsaro a bayan wasu hare-haren 'yan bindiga a yankin Kudu. Muna da rahoto a kai. Akwai mu da rahoto daga Nijar kan alƙaluman da ƙasashen Afirka suke amfani da su wajen auna tattalin arziki da kuma tattara haraji. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar Bauchi da ke ziyara aiki a wasu majalisun dokoki a nan Amurka, Maryam Garba Bagel daga mazaɓar da za ta mana bayanin wani ƙudurin dokar da ta gabatar kan wata hukumar kula da marayun da aka kafa tun 2012 a jihar, kuma ana cire albashin ma'aikata ana bata a duk wata. Akwai mu tafa da filin amsoshin tambayoyinku, amma yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump, wanda ke kan cike guraben wasu manyan mukaman gwamnatinsa, ya zaɓi wasu rikakkun 'yan rikon rikau ɗin jam'iyyar Republican uku kan wasu muhimman mukamai, wato da Senator Jeff Sessions a matsayin Attorney General da ɗan majalisa Mike Pompeo a matsayin shugaban hukumar leƙen asirin ƙasa ta CIA da Lieutenant General Mike Flynn Murabus a matsayin mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa. Dukkanin mutane ukun da ya zaɓa, waɗanda suka yi ta goyon bayan Trump duk tsawon lokacin kamfe ɗinsa, wanda ba a saba ganin irinsa ba, masu tsaurin ra'ayi ne da ka iya zafafa al'amura a ɓangaren tsaron ƙasa da kuma jami'an tsaro. Sessions ya goyi baya tare kuma da bayar da shawara ga Trump tun daga farkon kamfe ɗinsa. Pompeo, wanda ya fito daga jihar Kansas ta yankin yamma ta tsakiya, na ɗaya daga cikin 'yan Tea Party a majalisar dokoki da aka zaɓa a shekara ta 2010. Flynn, wanda ya ci lambar yabo ta fagen daga, ya yi ta bayar da shawara ga Trump kan batun tsaro a yayin yaƙin neman zaɓe. Ba kamar su Sessions da Pompeo ba, Flynn bai buƙatar amincewar majalisar dattawan Amurka. Sessions zai fuskanci tambayoyi masu zafi yayin tantance shi, duk da yake 'yan Republican ne ke da rinjaye a majalisar tarayyar. Lokacin da aka naɗa Sessions kan wani mukamin gwamnatin tarayya a ɓangaren shari'a shekaru 30 da suka gabata, an caccake shi matuƙa saboda wasu kalamai na nuna bambancin jinsi da aka yi zargin ya furta, yayin da yake aikin attorney a jiharsa ta haihuwa, wato Alabama. Shi ma Flynn abokan aikinsa sun yi Allah wadai da shi bara lokacin da ya tafi Moscow aka ganshi dab da shugaban Russia Vladimir Putin a wata babbar hidima da gwamnati ta shirya na gidan talabijin mai farfagandan gwamnati da ake kira Russia Today RT a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama ya shiga zango na ƙarshe na ziyarar ƙasashen waje na ƙarshe a Lima, babban birnin ƙasar Peru, inda zai yi jawabin ƙarfafa gwiwa ga ƙawayen na Amurka a yankin Asia Pacific saboda zaɓen Trump da aka yi. Obama wato ya maida hankali kan yankin Asia da Pacific, wanda ya kira muhimmi, ko kuma turkin Asia, wanda manufofin ƙasashen wajensa suka ta'allaka a kai. To, amma wannan zai sauya sosai bayan da ya bar mulki cikin makonni 9 da suka rage. Shugaba Obama da masu ra'ayin nasa, wato na sakar macinikai yamara, sun shafe shekara da shekaru suna ta kokarin ganin an aiwatar da kawancen cinikayya ta Trans-Pacific Partnership ko TPP. To amma yayin yakin neman zabe dan takarar shugaban kasa na Jam'iyyar Republican wanda yanzu kuma ya zama shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya sha alwashin canza wannan yarjejeniyar matuka. Trump ya nuna zai kauda hankali daga Asia, yana mai sukar wasu daga cikin kawayen Amurka, kuma ya bayyana yarjejeniyar ta TPP da wata kwarar da aka yi ma muradin Amurka. To sai dai shugaban Peru Pedro Pablo Kuczynski ya gaya ma mahalarta taron cewa duk wanda ke son yada akidar kare cinikayyar cikin gida, ina shawartarsa da ya karanta tarihin tattalin arziki na shekara ta 1930 da abinda ya sa wato aka samu matsala game da yadda tattalin arzikin ya durkushe, wanda da dama ke ganin na da nasaba da manufofin kare cinikayyar cikin gida din. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Yemen, yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki da yamma agogon yankin a yau dinnan Asabar. Kafan labaran gwamnatin Saudiya ta SPA ta ce gamayyar soji da Saudiya ke jagoranta wato jagoranta ce ta yi shelar cima yarjejeniyar. Gamayyar sojin ta faɗi a wata takardar bayani cewa za a tsawaita wa'adin tsagaita wutar, muddin 'yan tawayen hutsi suka amince a kai kayan agaji a kuma rarraba a birane da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mai magana da yawun mayakan da ke da alaƙa da hutsi ya ce, muna masu jaddada alkawarin mutunta yarjejeniyar, muddin dai ɗaya ɓangaren ma shi ma ya mutunta ta. Ba a sami wani tashin hankali tun bayan da yarjejeniyar ta fara aiki ba. Kasar Masar ta yanke ma shugaban kungiyar 'yan jaridun kasar da wasu mambobin kungiyar su biyu ɗaurin shekaru biyu a gidan yari saboda laifin ɓoye wasu da ake nema. An yanke hukuncin ne yau ɗinnan Asabar ma shugaban kungiyar 'yan jarida Yahya Kala da wasu 'yan jaridu biyu waɗanda aka amince da belinsu kan dala 615 kafin a ɗaukaka ƙara. Tuhumar ta biyo bayan samaman da 'yan sanda suka kai a farkon wannan shekarar a hirkwatar ƙungiyar don kama wasu 'yan jaridu biyu waɗanda ake nema saboda adawarsu da shirin shugaban Masar Abdel Fattah al-Sisi na maida wasu muhimman tsibiran da ke tekun Bahar al-Ahmar a ƙarƙashin ikon Saudiya. To sai dai ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta ce hukuncin da aka yanke ma 'yan jaridan na nuni da yadda ake tattauye 'yancin faɗar albarkacin baki da kuma aikin jarida a ƙasar ta Masar.
Labarin duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To bari mu taso daga Abuja, inda ministan babban birnin tarayya ya kira wani taro na gaggawa na hukumomin tsaro bayan wasu hare-haren 'yan bindiga a yankin Kuje. Ga Hassan Maina Kaina.
Na tuntuɓi kakakin ministan babban birnin tarayya Abuja, Malam Abubakar Sani, dangane da wannan taron gaggawa na tsaro da ministan ya kira.
Wato wasu waɗanda ba san ko su wane ne ba sun kai hare-hare zuwa garuruwan Darka da kuma Kune Gade da ke karamar hukumar Kuje da ke nan babban birnin tarayya Abuja, inda a cikin wannan hari an kai ga jinkata wasu, inda ma har aka rasa rai guda ɗaya, sannan kuma aka yi garkuwa da wasu. Wannan al'amari bai ma mai girma minista daɗi ba ko kaɗan, a sabili da haka ya kira taro na gaggawa da sarakunan gargajiya da kuma dumma masu faɗi a ji, inda aka yi taro na jami'an tsaro saboda tattauna wannan al'amari.
Kuwa ƙarshen taron me aka cimma?
Mai girma minista ya ba da umarni ga jami'an tsaro da su ɗauki matakai na gaggawa don tabbatar da cewa an maida zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin waɗannan al'ummomi, da kuma ɗaukan dukkan matakan da aka ga ya dace don tabbatar da cewa irin haka bai sake faru. An tsaurara matakan tsaro a nan cikin birnin tarayya ma gabaki ɗaya da kuma sauran ƙananan hukumomi, ba ana ɗaukan matakai.
Malam Abubakar Sani, kakakin ministan Abuja. Malam Shaibu Mungadi kwarare ne kan sha'anin babban birnin tarayya.
Waɗannan manyan laifukan da ake wato gabatarwa musamman na sace-sacen mutane babu yadda za a yi shi ba tare da haɗin kan ma'aikatan tsaro ba. Saboda haka idan shugaban ƴan sanda da sauran ma'aikatan tsaro ba su tashi tsaye suka duba cikin ƴan sanda aka yi tankade da rairaya ba, sa'annan dole a kula da haƙoƙin su kansu ma'aikatan tsaro domin taimaka musu su rinka kauda kai ga irin kwaɗayin abubuwan da su kansu marasa gaskiya suke basu. Wato ya kamata ma'aikatan tsaro su maida hankali wato su yi bincike na ƙwaƙwaf wato ga hukumomin da ke samar da na'urorin waya. Babu yadda za a yi waya ba tare da kamfanin da ke da wannan waya ya san inda mai magana da wannan waya yake ciki ba. In ba haka ba, in minista ya shekara mitin da al'umma, ina tabbatar maka wato tasirin da mitin din zai yi dan kadan ne.
Abuja dai na iyaka da jihar Kogi da ta iyaka da jihohin Najeriya tara daga kudu da arewacin Najeriya, kuma jihar da ke kan gaba wajen ta'asar masu aikata miyagun laifuka, da kuma jihar Kaduna da ita ma ke kan gaba wajen sace mutane don neman kudin fansa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Nigeria kasa ne ya uwa ne ya uwa ne ya uba ne ya kasa ne ya Nigeria uwa ne ya uba ne ya hada tayi ku bar kabilanci da bambanci a junan mu mu hada tayi mu daina fada na addini.
A gaida Hassan, to bayan shekaru 26 da girka hukumar kididdiga ta Afirka, har yanzu babu wani cikakken sani game da tattalin kasashen Afirka, abinda ya sa kowace shekara suke zama na ƙarshe a jerin ƙasashe masu talauci a tsarin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan tattalin arziki din. A Niger, masana na zargi 'yan kasuwa da ɓoye kididdiga ta gaskiya domin su kauce wa haraji, kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto na Haruna Mamman.
Bayan shekaru 26 da girka hukumar nan mai kula da sha'anin kididdiga a nahiyar Afirka, ana iya cewa har yanzu akwai rauni ga kasashen nahiyar Afirka a wannan fanni. Abinda ke sawar a kowace shekara, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da tattalin arziki PNUD ke saka su a jerin kasashe mafi talauci da fatara a duniya, saboda akwai kasashen da walau babu ma sani cikakke na yawan al'ummar kasar ko yawan dabbobin kasar ko yawan bukatunsu a fannoni na noma, kiwo, kasuwanci, karatu da ma kiwon lafiya. Madam Aishatu Kane Bulama ita ce ministan fasalin jamhuriyar Niger, wadda ta yi jawabi a madadin gwamnatin kasar game da muhimmancin kididdigar al'amura a kasar.
Dans sa déclaration de politique générale présentée en juin 2016 devant l'Assemblée nationale, son excellence monsieur Brigitte Raffini, premier ministre chef de gouvernement, réaffirme
albarkacin gabatar da siyasar gwamnati na shekaru biyar gaba ɗin majalisar dokoki na kasa a cikin watan Yuni da ya gabata, Prime Minister Jamhuriyar Niger Brigitte Raffini ya bayyana da babban murya irin muhimmancin sanin kididdiga ga gwamnati a kowane fanni, kuma ya jaddada cewa sanin kididdiga yana da tasiri akan kowace siyasa, abinda ya sa gwamnati ta dauki kididdiga a matsayi mai muhimmanci.
Le gouvernement de Niger retient la statistique comme un secteur stratégique et prioritaire.
Aso da yawa an sha kai ruwa rana tsakanin hukumomin jamhuriyar Niger, musamman lokacin tsohon shugaban kasar Tanja Muhammadu da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da tattalin arziki, game da saka Niger a matsayin kutal na kasashe waɗanda da raunin tattalin arziki kuma waɗanda suka fi kowanne talauci a duniya, ganin cewa hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta amfani da sabbin kididdiga wajen jera jamhuriyar Tanjar a sahun kasashe da suka ci gaba kamar yadda hukumomin wannan lokaci suka ce. A nan Malam Usman Barke, wani masani a fannin lissafi, na cewa akwai kuskure da yawa da ƴan Nijar ɗin ke tabkawa, abinda ke sawar kasar ke samun kanta a jerin kasashe mafi talauci a duniya saboda rashin kididdiga cikakka mai kyau a fannin kasuwanci musamman. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yeah.
tare da Haruna, wakilai daga majalisar dokokin jihar Bauchi suna ziyara aiki na Amurka inda suka dage majalisun dokoki na tarayya har ma da na wasu jihohi. Daya daga cikin waɗannan majalisa ita ce Maryam Garba Bagel, mawakiltar mazabar da sa jihar Bauchi, kuma na mata tambaya kan wani kudirin dokar da ta gabatar tana neman da a soke wata hukuma wadda take kula da marayu a jihar ta Bauchi.
To a ita na farko tukunna taimaka lura da marayu da marasa galihu aiki ne wanda ta tarataya akan hukumar ma'aikatan mata ta jiha. Wato wannan kuma ba a jihar Bauchi ne kadai ba, duka jihohin Najeriya 36 har da Abuja, haka wannan doka ta undun dokan mu ta bada dama mu wayannan ma'aikatan mata su suke da wannan, suna da department musamman saboda yara da kuma wayannan yaran suna ciki. To kasancewa a jihar Bauchi an zo an kirkiro wata kuma hukuma daban domin kula da wayannan yara, sai ya dauke ya rage karshen wannan ma'aikata
da wannan sashi na ma'aikatar mata.
Yawa, wanda kuma ita ma'aikatar mata ta ita federal government da kuma irin kasashen waje masu donor organizations wannan ma'aikatar matan ta sani take da wannan haƙi. To sai aka dauke wannan a hannunta, kuma ba ta da wani relationship tare da ita wannan sabuwar ma'aikatan da aka yi. Misali idan za a gayyaci duka ma'aikatun mata wanda suke inda shashin da suke aiki da yara da marayu, zaka ga ita wannan ma'aikatan matan ita take tura.
Ita take tura wakilai, ba ita wannan sabuwar hukuma da aka kafa ba.
Sannan kuma ita ba a bata power da za ta yi aikin, so idan ta da sai ta zanna. Ita kuma wannan dama ba ta je ba saboda haka ba ta da wani masaniya, ba ta da wani karfi na ta yi aikin ta. Na ɗaya kenan. So kaga wannan ya nuna cewa aikin already akwai masu yi, saboda haka ba a buƙatar wata sabuwar tsari ta yinta. Na biyu shine cewa akwai kuɗaɗe wanda ake cirewa wa ma'aikatan gwamnati kashi ɗaya bisa ɗari na kuɗin su. Sannan zababbu ko kuma masu riƙe da kujerun gwamnati haka kamar su ana cire kashi biyu. To wannan kuɗi da ake cirewa duk lokacin da aka yi albashi aƙalla ya kai miliyan 28 kowane wata tun 2012 da aka kafa wannan ma'aikata. To wa'annan kuɗi ana cire su ne din yin aiki akan wa'annan yara din. To ina mai tabbatar maka tun da aka kafa wannan ma'aikata izuwa yau babu wasu yara da zaka gani ko yaro wanda zaka ce a sanadiyan wannan ma'aikatar da aka hukuma da aka kirkiro ya samu mori cin moriyan wannan intervention din har tun daga farawarsa da ya fara har yanzu ya zama wani a cikin wannan tsari din. Saboda haka ne naga cewa kuɗin da ake cirewa ake saka ba da wannan hukuma ba ta aikin da take baya justifying wannan kuɗin da ake bata. Kuma kuɗi ne wanda ake cirewa a salarin ma'aikata wanda already suna cikin wani hali, already kuma suna biyar haraji. Wannan ni shine dalili ba wai na ce ba ta su wa'annan yara marayu da marasa galihu ba su da amfani ba, a'a. Dama akwai tsari da tuntuni aka santa a kansu, so wannan tsarin a inganta ta ci gaba, ita wannan a rufe ta saboda ba ta da amfani.
Maryam Garba Bagel kenan, yar majalisar dokokin jihar Bauchi wadda ta kama na ziyara nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku wanda shine na ƙarshe na amsar tambayar ɗumbun masu sauraronmu da ke son sanin tarihin tsohuwar ma'aikaciyar sashin Hausar muryar Amurka Hajiya Halima Jimrau wadda ta yi ritaya kwanan nan. Za kuma a ji ansar su Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Ali Mai Citta, masu tambaya kan ma'anar jakada da kuma jakadancin. Bari mu fara da kashi na uku wanda kuma shine na ƙarshe na amsar tambayar ɗumbun masu sauraronmu kan tarihin Hajiya Halima Jimrau wadda ta yi ritaya daga muryar Amurka kwanan nan. Yau Halima za ta dora ne kan bayanin daukaka da kuma matsalar da ke tattare da aikin jaridar ƙasa da ƙasa.
Daukaka za ta zo da bangare mai kyau da kuma bangare mara kyau.
La shakka.
Yau wato da haka ne sai na rika ba kaina hakuri. Ina Halima hakuri. Azni kadai kamar ma haukaciya zaka ga ina ba kaina hakuri. Ya hakuri Halima haka aikin jama'a kike yi. Dole ne wani zai yi kaza wani zai yi kaza haka 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 shikenan. Yau sai da in zaka bani dama Mallam Ibrahim akwai kuma wasu abokai na waɗanda kamar mun tashi tare. Zaman da ne a nan murya Amurka lokacin muna hulɗa amma suka zama ko minista ko jami'an gwamnati haka sai na dan ja baya da su na dan katsa hulɗa dai. Tunda ko na je Niger za su gayyace ni ko in zo gida in ci abinci bana zuwa. To yau in ka bani dama zan yi bayanin dan me na yi haka. Yau abin da yasa na yi saboda in kare su kuma nima in kare mutunci na in kare aiki na. Saboda idan mutum ko abokinka ne wani in ya ganka ka shiga gidan minista zai ce sabale irin zargin da ake wa 'yan jarida da cin hanci da wane ne ka zo kaza ko kuma kana aikin jarida in an ganka da minista duk wani labari da ka samu za a iya dora mishi har ma ya rasa aikin shi a ce ai shine ya baka wannan labari. Yawa to saboda in kare su kuma ni ma in kare aiki na shi yasa idan kuna ji na da yanzu kun san ko ku suwa ne ne yanzu dai tuba nake da fatan za ku gawarce ni yanzu in nazo Niger ku yi miya kuka zan zo gida ni da ku har mu yi kokowa akan kwano.
To Hajiya wannan shi kuma ya kai mu ga ɗaya daga cikin tambayoyin. Tambayar tana cewa me yasa kika yi ritaya bayan ku ana ganin shekarunki basu kai ba in aka kwatanta da wasu da suka gabace ki a sashen Hausa da ma wasu kafafan yada labarai na ƙasa da ƙasa na Hausa sannan kuma bayan kin yi ritaya me zaki?
To Mallam Ibrahim ka san an ce shan koko buƙatar rai. Yawa ni da nazo murya Amurka ma wallahi nazo ne da niyyar yin shekara biyu. Amma ban san ko Aliyu Mustapha zai iya tuna da shi da Steve Lucas suka zaunar da ni suka mil suka ce haba shekara biyu ai sun yi kaɗan. Na ce ni dai gaskiya ban iyawa. Saboda haka a komi yana da iyaka. In lokacin barin abu ya yi sai ka bari. Idan baka bar shi ba shi zai barka. Yawa. To irin wannan in ce ko ƙanne na ko wasu ma su zo su ci gaba.
Haka.
Shekaru 20 sun isa alhamdulillah ba wani abin da ya faru saboda akwai mutane da yawa suna cewa me yayi zahi? Me yayi zahi ne na bar VOA? Ai abu in yayi zahi ba a bari. In ana cikin abu yayi zahi ba a barin wuri.
Haka.
Yawa za a yi ai gwagwarmaya.
To Hajiya ne zaki yanzu?
Yanzu dai yanzu ina hutawa. Ina huta kuma ina tausaya muku sanyin bana kun shiga uku da zuwa aiki.
To mun gode da wannan tausayawar. To wasu kuma suna ganin kamata tunda da sauran ƙarfinki a ce kin maida hankali kuma kan wasu abubuwa da wasu ke cewa suna jin kishin-kishin din kina da wannan niyya.
Sosai da na canza ina huta sosai akwai shirye-shirye ina gama anya ban yi haɗama ba abubuwan da nake son yi.
To
abubuwa da yawa a rubuce dai ga sunan na tsara abubuwa da yawa waɗanda nake son yi. Amma babban abin da nake so in yi dai a shirin noman da na yasa na shaku da ina son harkar noma da kiwo. In Allah ya yarda haka ina da wata babbar gona a nan bayan yamma in Allah ya yarda.
Ba dai za a koma ruga ba dai ko?
A ka san ba ai hulla da ruga ba karabawa.
In ma rukar za a koma sai dai ta nasara.
Ai ina nan ai zan raba kafa ne rabi da rabi in je can kuma ina nan.
To
yawa akwai wannan akwai abubuwa da yawa na taimako wanda mutum zaka iya kai ka taimakawa jama'a. Ina tunanin irin wannan kamar ya'ya marayu haka da kuma matan da mazan su suka rasu suka bar su da nauyi haka. Da kuma matasan mu in ka duba akwai matsaloli Najeriya Niger matasan mu maza da mata akwai matsaloli ko na rashin aikin yi ko rashin ilimi da matsalar shaye-shaye haka. Shi ma in Allah da akwai mutane muna magana za mu haɗa ƙarhi da ƙarhi mu ga yadda za mu iya taimaka saboda cikin al'umma ko mutum ɗaya ka taimakawa alhamdulillah. To akwai irin wannan amma da yanzu hutawa nake ina hutawa yanzu.
Yawa to Hajiya ta ɓangaren jarida tunda ike kina da sanayya ta fannoni daban-daban na wannan aiki na jarida ba ɓangaren da zaki taɓuka bayan kin gama hutu?
Ina tunanin abinda ake ce ma radio communautaire, community radio, haka ɗan ƙarami dai, amma kaga ka in haɗi wani ya ji ne ya riga ni.
Ya muke satar fasaha, kamar yadda ake cewa.
Yawa ka a sace fasaha, ina akwai wannan. Ɗan rediyo dai ɗan ƙarami ba wai babba ba, ba wanda zai gogayya da
kuma. Gogayya da muryar Amurka ba.
A'a,
ina. Ka gaya mana fara shiri.
Yawa, kamar na haɗakarwa ne, na samar da ci gaba. Misali yanzu zaka ga muna da ɗalibai da yawa sun yi karatu sun gama, amma kwana zaune yana jira gwamnati ta bashi aiki. Kaga irin haɗakarwan nan ba sai ka jira gwamnati ta baka aiki ba. Ko kuma zaka ga muna da manya-manyan kamfanoni. Da talakawa suka yi arziki, kuma irin waɗannan manya-manyan kamfanoni, manya-manyan masu kuɗi su ma a haɗakar da su. Ya za su iya zuwa unguwa misali su yi makaranta? Ya za su iya zuwa unguwa su yi asibiti? Ya za su iya wani abu dai wanda zai taimakawa unguwa? Yawwa, to irin waɗannan shirye-shirye.
To wani sa'in idan mutum ya yi ritaya ba zai gama yanke shawara ba game da batun shiga siyasa ko a'a. Idan aka ce ki zo ki taimaki jama'arki, shin za ki ba da kai?
Tsakani da Allah ba zan yi siyasa ba. Ai, gudunta nake ni da siyasa ta yi gabas na yamma.
A'a.
Ko an ce in zo ga wani mukami na gwamnati, wallahi ba na so, na gode sosai.
Wato ba za ki taimaki jama'a ba a siyasa ciki?
Ai, taimakon jama'a. Ai, taimakon jama'a ba sai ka shiga gwamnati ba. Mutum za ka iya taimakawa ta kowace hanya.
Kamar yadda kika yi bayani gabanin wannan.
Yawwa, za ka iya taimaka, amma aikin gwamnati kuma aka ce gani ga wani ya isa tsoron Allah. In kai aikin jarida, saboda galibi mutane za su ga kamar mun sa gwamnatoci a gaba ne, ko jami'an gwamnati aka sa a gaba. Yawanci mutane za su ga ba mu da wani abin yi sai su kallamiri. A'a, ba wai mun sa gwamnatoci a gaba ba ne, mu muna haɗa ne, mu bigi jaki, mu bigi taiki.
Haka.
Wataƙila za ga abin ya yi yawa a kan gwamnatoci, saboda kenan gwamnatocin su ne suke yin abubuwan da ke sawa. To galibi mutum idan kai irin wannan aiki na neman ka zama murya kamar wanda bai da murya, kai magana a madadin wani wanda ake tauyewa haƙƙi ko. Wallahi, ko gwamnati ta kira ka ta baka aiki don ta yi ramuwar gayya a kanka ne.
Wato wani na nan yana fako.
Yawwa, saboda za ka ga kaje ka aiki an baka kuɗin ka ƙi karɓa. Misali, an dunƙulo miliyoyi a envelope an baka ka ce a'a ka gode. Wani yana da haushinka.
Haka.
Kenan za a maka tarko. Za a yi wa mutum tarko, kuma a wannan zamanin na yanzu in ba wanda Allah ya kare ba. Wannan tarkon. Mutum zai faɗa ciki.
Haka ne?
Amma kuma ba ni da ma sha'awar, ni kawai abin ne don in shiga ƙauyuka da talakawa da 'yan uwana mutanen karkara mu yi aiki da su, mu shiga ƙura, mu yi nomanmu. Shikenan.
To, Hajiya, me za ki ce ga masu saurarenki da suke matuƙar rikewarki?
Wallahi, ni ma ina kewan masu saurare. Kasa wani abu ba na kewa aiki, amma ku abokan aiki na. Ina kewarku sosai da su ma masu saurare. Babban abin da zan ce sai dai akwai masu sauraren da har yanzu ba su gane don me Halima ta yi ritaya ba. Ina fata za su yi haƙuri. Ina ƙara ba su haƙuri. In na ɓata muku rai, ku gafarce ni. Amma komai yana da lokaci a rayuwa.
Sai kuma ansar tambayar su Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau masu tambaya kan ma'anar jakada da kuma jakadanci. Ga abin da ya sauƙaƙa. Jakada shine ambasada a Turanci. A iya cewa jakada dai mai wakilci ne a hukumance, musamman ma jami'in diplomasiyya mafi girma da ke wakiltar wata ƙasa. Kuma akasari akan tura shi ne wata ƙasa, ko kuma wata hukuma ko ƙungiyar ƙasa da ƙasa a matsayin zaunannen wakilin ƙasarsa, ko kuma a sa shi wani aiki na diplomasiyya na musamman kuma na wucin gadi. A wasu masarautu ma akwai wasu masu matsayin jakada ko jakadiya. Suma aikinsu shi ne wakilci a wasu matakai na masarautun. To, aman da yake jakada na nufin wakili, akan kuma kira wasu wakilan wasu ƙungiyoyi ko shirye-shirye na musamman da wasu harkoki haka da sunan jakada. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Hajiya Halima Jimrau, wadda ta ansa mana tambayoyi kan tarihinta, da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To, madalla ga takaddatun labarai kafin mu karkare.
To a takaice, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zabi wasu rikakkun ƴan ƙauna jam'iyyar Republican uku kan wasu muhimman mukamai. Shugaban Amurka Barack Obama ya shiga zango na ƙarshe na ziyarar ƙasashen waje na ƙarshe a Lima babban birnin ƙasar Peru.
To masu sauraro, da takaddatun labaran muka zo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma can da dare misalin 9:30 a kogon Najeriya da Allah, kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci. Madadin duka boka aiki Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya.